daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 60-25 da kuma 16 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron matashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Dalal FM da kuma niyya da ke birnin Kwandi sannan masu sauraron mu a Ghana za su yi samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi da kuma shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Ma barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawo a daidai wannan lokaci inda za ku ji cewa a yau ake bikin ranar mata a duk fadin duniya to ko menene takin wannan shekara
Takin wannan shekara ta 2019 shine adalci domin samun abin da yafi dacewa wato balance for better
za ku ji karin bayani sannan Maryam Dauda za ta shigo da shirin ta na kallabi wanda shi ma shiri ne da ya ta'allaka akan mata za a mana afuwa a yau ma ba za mu samu damar kawo muku shirin wato shirin jaridin Amurka ba amma muna dauke da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana za ku mun fara ne da shan labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum barkanku da hantsi Wani alƙalin kotun tarayya ya yanke wa tsohon shugaban kwamitin yakin neman zaben shugaba Donald Trump Paul Manafort hukuncin zaman gidan yari na tsawon watanni 47 kan kin biyan haraji da kuma yaudarar banki hukuncin yayi kasa sosai da shekaru 19 zuwa 20 da masu gabatar da kara suka nema a yanke masa wanda da an aiwatar mai yuwa Manafort dan shekaru 69 da haihuwa ya kara sauran rayuwarsa a gidan yari alkali TS Ellis ya nuna cewa ba wai an yanke wa Manafort hukunci bane bisa manufar da aka kafa kwamitin bincike na Mula wanda ke dubi kan ko kwamitin yakin neman zaben Trump ya hada kai da Russia domin yin tasiri kan sakamakon zaben shugaban kasa na 2016 A karo na biyu cikin watanni da dama a jiya Alhamis Majalisar Wakilan Amurka ta yi Allah wadai da kowane irin nau'in kalaman nuna kiyayya a wani kokari da ƴan jam'iyyar Democrat ke yi na kawo ƙarshen takaddama da ake yi kan kalaman da ɗaya daga cikin mambobinta ta yi da ake ganin na nuna kiyayya ne ga Yahudawa kusan dukkan ƴan majalisun sun amince da kudirin da ƙuri'a 407-23 da aka jefa ko da yake basu ambaci sunan ƴar majalisar Ilham Umar ba ƴar jam'iyyar Democrat daga jihar Minnesota an jefa ƙuri'an ne da nufin nuna rashin amincewa da kalaman da ta yi a wajen wani taro da aka yi a makon da ya gabata a nan Washington DC inda ta ce tana so ta yi magana kan yadda ake tafiyar da siyasa a nan ƙasar wanda ke nuna cewa babu laifi ka yi mubaya'a ga wata ƙasar waje waɗannan kalamai na Umar da ke nuna cewa Yahudawa ko kuma ƴan majalisa masu goyon bayan Yahudawa za su iya raba kafa wajen yin mubaya'a ga Amurka da Isra'ila na zuwa ne bayan wasu jerin kalamai da ta yi a farkon shekarar nan waɗanda ta wallafa a shafin Twitter Likitoci sun shiga zanga-zanga da ɗaruruwan lauyoyi suke yi a Algiers babban birnin Algeria a jiya Alhamis domin kalubalantar shugaban kasar Abdulaziz Bouteflika a kokarinsu na gano wanda ya saka hannu kan takardar shaidar da ta nuna cewa shugaban mai shekaru 82 da haihuwa yana da lafiyar da zai nemi wa'adi na biyar yanzu haka Bouteflika akan keken marasa lafiya yake gudanar da rayuwarsa tun bayan da ya fuskanci matsalar shanyewar barin jiki a shekarar 2013 kuma ba a kasafai ake ganin sa a bainar jama'a ba tun bayan da wata gagarumar zanga-zanga da aka yi makonni biyu da suka gabata kusan kullun sai an gudanar da ita kuma masu shirya borin sun ce a fito yau juma'a domin gudanar da zanga-zangar dukko da cewa akwai dokar da ta haramta yin hakan tun a shekarar 2001 kuna sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC Kwamandojin sojojin Amurka a nahiyar Afirka ya nuna shakkunsa kan ko ma'aikatar tsaro ta Pentagon za ta aiwatar da tsarinta na rage yawan sojojin da ke nahiyar Afirka da kashi 10 cikin 100 kamar yadda ma'aikatar tsaron ta sanar a shekarar da ta gabata. A cikin watan Nuwamba, wasu jami'an ma'aikatar tsaron ta Pentagon suka ce za su rage kusan sojoji 700 daga cikin 7,200 na Amurka da suke a fadin nahiyar Afirka zuwa watan Yuni na shekarar 2020. A cewar jami'an, rage yawan dakarun wani mataki ne na inganta yadda dakarun na musamman suke gudanar da aikinsu wanda za a iya bukatar su a nan gaba wajen fada da abokan fafatawa kamar Rasha da China. Wasu sanatocin Amurka jiya Alhamis sun aika sakon karfafa gwiwa da goyon baya ga mutanen kasar Venezuela da kuma yin gargadi ga waɗanda suke goyon bayan shugaba Nicolas Maduro bangarorin da duka suke cikin kasar da ke kudancin Amurka wacce ke kokarin rugujewa take kuma idan duniya. Ga waɗanda suke Venezuela yakin da kuke na neman yanci da kuma dawo da demokuraɗiyya wannan yakinmu ne kuma sauran duniya ba za su manta da ku ba, a cewar Sanata Marco Rubio na jihar Florida wanda ɗan jam'iyyar Republican ne kuma shugaban kwamitin harkokin waje na Majalisar Dattawan Amurka. A nashi bangaren, Sanata Bob Menendez daga jihar New Jersey wanda shi ne babban ɗan jam'iyyar Democrat a kwamitin harkokin waje shi ma ya yi kira ga al'ummar ƙasar ta Venezuela da su guji zub da jini su kuma nuna goyon baya ga Juan Guaido a matsayin shugaban wucin gadi.
Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kabar mu fara da batun siyasa, inda hukumar zaɓe ta Najeriya a jihar Kano ta ce batun amfani da na'urar tantance masu kada ƙuri'a wato kada rida a ranar zaɓe yana nan daram, kuma tilas ne kowane mai jefa ƙuri'a ya kiyaye da dukkanin sharuɗa da ƙa'idojin da hukumar ta shimfiɗa kafin ƙuri'a su ta inganta. A tattaunawa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari a Kano, kwamishinan hukumar a jihar Kano Farfesa Rizkuwa Arab Shehu ya kuma ce sun gudanar da garan bawul ga sha'anin ma'aikatan wucin gadi da hukumar ta ɗauka domin gudanar da zaɓe a gobe Asabar.
Kamin mu ɗauki ma'aikatan nan akwai ƙa'idojin da muka bi wanda ita hukumar zaɓe ta shimfiɗa. Na ɗaya akwai matasa masu aikin bautar ƙasa, akwai ɗalibai, dama hukumar zaɓe takan amfani da ɗalibai na gaba da sakandare, makarantu na gaba da sakandare, kuma ta wannan hanyar muka bi, kuma waɗannan yaran su ne aka ba a horo sha'anin yadda za su yi aikinsu. Na samu koke-koke na zargi sai ya zamana wajen aika su wajajen da za su je muka yi la'akari da kada ma a kai mutum kusa da inda yake da wata alaka. To shi zargi diya da kai wani sai ya zo da shi wanda yana ganin ba a musu daidai ba. Ina da bayani cikakke na cewa 'yan siyasa sun yi kokari na su ga ta hanyar da za su bi domin a ɗaukan musu cikin mutanensu. To amma ni ƙa'idar da muka bi wannan ce, shi yasa ma lokacin da muka fitar da wannan posting da na samu wannan muka sake juya shi domin dai a tabbata cewa an wa kowa adalci. Bayan an yi zaɓe na samu rahoto wasu ba su tsaya suka yi aikin sai da ya kamata ba, saboda kowane baturen zaɓe na ƙaramar hukuma wajibi ne ya ba mu rahoto na waɗanda muka aika aiki ne suka yi ya suka yi shi. To waɗanda muka canza yanzu waɗanda muna da haƙiƙa ne a rubuce daga baturen zaɓe na ƙananan hukumi cewa wane da wane da wane nan da suka je wuri kaza ga irin abin da ya faru ga matsalar da aka fuskanta. To ganin wannan ne muka ce to irinsu za mu cire su, ba ma sai mun sake sa su ba, tun da dama ai wajen ɗaukar sai da muka ɗauki kashi 5% na waɗanda suna nan zaune jiran ko da ta kama
zaman ko ta kwana
domin baka wani zai tashi ran zaɓe ya ji baya da lafiya, wani uzuri na iya gittawa wanda zai sa ba zai iya zuwa ya yi aikin ba. To irin wannan an samu rahoto kai tsaye shi baturen zaɓe zai je cikin wayannan da aka aje
ya cike gibi cike gibi to a baya akwai rahotanni cewa nan lokacin da ana abinda kuke cewa da collation ana tattara sakamakon zabe akwai jami'an zabe a karanin kome da suka kawo rahoton cewa wasu wuraren ba a yi amfani da na'urar nan ta tantance jama'a ba da kuke kira card reader wannan mataki hukumar zabe ta dauka a dangane da waɗannan rahotanni da aka kawo cewa akwai yankuna da mazabu da kuma akwatunan da ba a yi amfani da card reader ba
to wannan akwai waɗanda sun jahilci dokokinmu na zabe wayansu kuma kila da gangansu domin doka abinda ta ce idan al'umma na mazaba suka yi tsaye cewa lalle ba za a yi amfani da wannan na'ura ba dokar mu cewa ta yi ko ƙuri'ar nawa aka jefa wannan babuta a wannan mazabar abinda muka yi mun yi mitin da su shugabannin jam'iyyun siyasa cewa yana da kyau su ƙara ilmantar da mutane domin ba daɗi a yi hasaran ƙuri'u da yawa to idan kuma mu ba a bi dokar mu ba dole mu bi abin da dokar mu ta ce ko yanzu a wannan zaɓen idan ba a bari aka yi aiki da dokokin mu ba mutane suka ce sai ya suka ga dama za a yi zaɓe to za a yi hasaran ƙur'ani
Professor Rizku Arab Shehu kenan shugaban hukumar zabe a reshen jihar Kano. Ta inda yau za a gudanar da bikin ranar mata ta duniya wato International Women's Day wata kungiyar kare muradun mata mai suna Aspire Women Forum ta gudanar da wani taro na musamman domin tattaunawa da mata da kuma ba su ƙwarin gwiwa game da yadda za su jajirce wajen taimakawa kansu. Ga Hawa Umar da ƙarin bayani daga Abuja.
Taron shine irinsa na farko da ya maida hankali wajen cusa ɗabi'ar tsayin daka ga mata don kyautata rayuwarsu. Barista Zainab Marwa ita ce shugaban ƙungiyar.
Dalilin da muka taro a nan shine mu ga ma mata we are all equal with men. Mu samu gender balance a Nigeria. Mata su samu the same opportunities as men. So muni taron nan muna ba su shawara akan inda za su koma gida su yi advocacy akan wannan issue kuma muna gaya musu how to be better people mun gaya musu how they can be more successful muna yi musu a motivational interaction
daya daga masu jawabi Hannatu Aqilu ta ce dole ne mata su jajirce wajen bada tasu gudunmawar a lamuran yau da kullum
matsalan ba daga kowa bane daga gare mu ne mata magana shine abinda kai kake zato ga kanka haka yake kasancewa gare ka idan kai ka dauki kai cewa ka isa to ka isa idan kuma kika dauka cewa kai ba ki isa ba to ba ki isa ba mata babban matsalan mu shine kullum muna fito muna cewa muna yaki kan cewa ayi amanna da mu mu samu matsayi amma mu kanmu ban ba kanmu matsayi ba mazan nan da kike kallo su ma kansu fitowa suka yi suka jajirce suka nema so in ke kina son abin dan ke ma ki fito ki jajirce ki nema ba yaki yayi kama ya kamata mu yi mu zama wai mu daya bane saboda haka ni ba na daukan kaina daidai da wani namiji saboda ni mace ce saboda haka ina son a dauke ni a matsayin mace kuma ina son idan za a bani yanci a bani yanci akan matsayin ni mutum ce mai basira a cikin kai
sunana Rabi Sulu Gambari mata even though su yaya ne amma su ne iyayen gobe har suke suke nazari akan yadda za su tafiyar da rayuwarsu a duk inda suka iske kansu kuma su zama dan uwan juna wannan taro ne abinda na gani matashiya ne sosai a gare mu duka saboda abubuwan da kasashen waje suke yi kenan da yasa suka ci gaba
juma'ar nan 8 ga watan maris ce ranar mata ta duniya wanda taken wannan shekara ta 2019 shine adalci domin samun abin da yafi dace wato balance for better Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Fage da Hawwa kafin mu je ga shirin kallabi bar mu ci gaba da shakatawa da wannan waka
Yes.
Allah yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Malama Fadila Nuruddin Muhammad. Shugabar wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Things Development Initiative da Turanci. A hira da suka yi da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir, Malama Fadila ta bada dan takaitaccen tarihin rayuwarta, ta kuma bayyana irin abubuwan da kungiyar take yi. Ga Malama Fadila.
To na yi karatu na primary school a Lufaloy Primary School, to daga nan sai na je Kano Bright Star inda na karasa secondary school dina, na gama a shekara ta 2011. To daga nan ne na rubuta jam, na samu admission na shiga BUK Bayero University kenan, inda na samu damar karanta aikin jarida BSc Mass Communication kenan. Eh, gaskiya dama, saboda ni art student ce kuma sai na samu da ikon Allah na karanta. To bayan na kammala shine nazo na fara aiki a wata gidan radio, daga nan kuma sai na koma karatu na, tun har yanzu dai ban kammala ba. To ina yin PG a special education kenan, bangaren
masu da kike so ne abinda kika samu ne.
To azan iya cewa to alhamdulillah gaskiya abinda na samu ne, da zaki ga kamar na canja sheka daga mass comm na kuma special education, bangaren masu larura kenan, larura ta musamman.
Me aka canja sheka?
To yawanci ina ganin kamar society din mu bata acknowledge din su, bata dan ba su gudunmuwa da ya kamata, irin ba ma a lura da cewa suna da bukata, daga kuma ya kamata involving din su a cikin society. So shine nake ganin kamar misali in na karanta ni ma zan iya kawo musu wani ci gaba na musamman wanda ba a kawo musu ba.
Kin ce ke abinda yasa kike post graduate masu bukata ta musamman, saboda ke kawo wani canji ko rashin kula da su, shin an kawo haka?
To ai yanzu ina cikin karatu ne, ban kammala ba. Ki
to yanzu me yake yi?
To yanzu gaskiya ni bana son zama haka. Ina da foundation ta yara masu tasowa, Things Development Initiative, wanda ita ma tana duba al'amuran da ya shafi yara masu tasowa in shekarun 13 zuwa 19. To daga nan muna fufuta da su mu je gidan marayu, mu je gidan prison, gidan yari kenan, da kuma su gidan yara kangararru, remand home kenan. To goshin da zamu je sai muke ta tunanin ta ya zamu mu taimakawa mata. Muna taimaka musu ne da abubuwan da ba a rasa ba, da kaya, da sabulun wanka, da sabulun wanki. Ana fadakarwa dan a yayin ziyara zaki ga za a ce maka ka dan tashi ka dawo hankali waɗanda ka kawo wa ziyara. To kana tashi kai amfani da kalamai masu jan hankali wanda za su ji dadin zuwanku.
Shi kalamai misali wani iri ake musu wato na idan sun taso ga yanda zasu kula da jikin su ko kwana mene
su ne yara kenan wanda muka zo da su yawanci zamu nuna musu ne to kun ga idan kuka gujewa abubuwan da kullun ake tsoratar da ku cewa kar ku ba za ku fada cikin yanayin da waɗannan suka fada ba misali ko shaye-shayen ne zaki ga waɗanda muka tarar da su zaki ga ko sun yi shaye-shayen ne sun bugu sun je sun yi aikin daba din nan da bai kamata ba ko kuma sun yi rape sun yi fyaɗe kenan ko kuma sun shiga dai sun yi fada da ƴan uwansu har ya kawo su wannan gurin to irin wannan ne muke kai su dan su ma su ga su zama mutanen ƙwarai da za su gujewa fadawa cikin wannan mummunan aiki insha Allah
Allah ma fadila naga ga wannan part shi wannan kuma naga ba irin wanda muka saba gani bane amma din kashi akai
kwarai to kin ga kamar farko da na fara kuma na canja to da zamu kai wa waɗannan prisoners din part to sai muka yi tunanin da mu kawo musu wanda yau in mun ba su gobe babu me ba su me zai hana mu kawo musu wanda za su dade suna amfani da shi to sai na fara research na fara bincike ne inda na samu cewa a kasashen ƙetare inda aka samu ci gaba mata da yawa sun bar amfani da waɗannan disposable din wanda idan kai amfani da shi zaki ya saboda harsh chemicals din da ake coming chemical sinadarai waɗanda za su iya illata jiki ko kuma suke kawo kaikayi ko kuma cira da mata suke fama da shi to sai mata da yawa suka koma amfani da wannan cloth ne cloth pad wato yanki ne ake samu mai laushi wanda yake dauke da auduga a jikin sa 100% cotton ne to ake dinka shi kuma a samar da wani mataki wanda ba zai bari a leda wanda ba zai bari ya bullo ba shi mace idan tana al'ada kina to sai ki amfani da shi zai fi lafiya a jikin ita kanta mace saboda babu wani sinadari dake dauke da shi kuma zai taimaka wa ecosystem din mu zai taimaka wa matsalolin muhalli kwarai saboda ba leda bane dan shi wancan na ledan da nayi research da yin bincike yana yin shekaru da dama kafin ya dike kafin ya narke dan ana cewa yana iya shekara 600 ko 800 ma to saboda kullun in mace tayi amfani da shi za ta wanke shi ne ta shanya shi to sai ta kuma yi amfani da shi to kin ga wannan kenan zai ma taimaka mata wajen saving kuɗi wajen taimaka tattalin arzikin ta
tunda kin fito da wannan dabara zaki fara yin sa ne ki fito da shi kasuwa
kwarai yanzu ma nayi nisa a samar da wannan abu saboda yanzu na kai shi wajen masu kula da
hakkin mallaka
ka wanda za su yi binciken su su ga idan ya dace a fito da shi kasuwa inda ma yanzu mun yi nisa gaskiya a wannan
Jama'a masu sauraro anan zamu dasa aya a shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin babbar bakuwar tamu Fadila Nuruddin Muhammad da Baraka Bashir da ta yi hirar da ita da kuma Ms. Julie Gresham da ta taya ni hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Wallahi gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum, ni magana Aiwani dan sarki Rishi, karamar kuma toro cikin jihar Bauchi, Najeriya. Wala ba ta sanya na jihar Bauchi an ga ai zabe da Allah da abudu banga siyasa. Kuma dukkan jama'a al'umma jihar Bauchi kowa zai yi zaben nan. Ya ba ta cancanta da zabe na zai masa aiki. Nagari to Allah da Annabi ku zaɓi wanda zai muku aiki kada ku zaɓi yan garaniya ku zaɓi wanda zai muku aiki su gira da sarakunan ku su gira da ku su san mutuncin ku kuma su zo su duba ku inda kuke asibiti ne kuma karantu ne kiwon lafiya ne wanda za su riƙa zuwa suna duba ku kuna faɗa musu ra'ayin su da wanda za su gudu kamini su karanta ba da sun ci zaɓe ba za su tsara ganin su ba da Allah ya gama jihar Bauchi yi la'akari da kwakwalwar kanku dukkan.
Assalamu alaikum. Musamman kan harkar da jama'a a cikin sa da suwa cikin Najeriya na kuwari da mai kira da ake ku abokar da mugoya bayan sa da su gaba da ladiwa to ne dai Najeriya kalaka da kidiya ba har mun ka zafa kuma yi miki su shekara 16 yanzu biyu da kana abin da gaba nan mun yi addu'a Allah shi kawo mana karshen rayuwa.
Assalamu alaikum, murai Amurka ne magana kuma na abun didi gungun local government jihar Kebbi Najeriya a matsayina na cikakken dan APC a kasan nan ka ni a rantsar da Jalal Muhammadu Buhari sakonci nuwa ina mai ba da shawarar Muhammadu Buhari ya kamata ya zama hawun da talakan kasar ya wuce ciki ya dai gani talaka ya jajirce wurin nuna mai kauna
assalamu alaikum sai da sarmar America sunana Ali Bakori ne ina kira ga matan jihar Kaduna da sai to kwansu da farko ta su su ba mai girma gona goyen ba saboda tarihin da ya kafa musu ta dauko mace matsayin mataimakiya domin mace da ta san bukatun mata kada su bari wannan damar ta wuce su saboda sai da sarmar da America sunana Ali Bakori ne kada su na zaura
Assalamu alaikum garabe America mai magana ayi da dan dai da dan kawo ka bi da kiyar Nobel Bago marata magana kuma su kasar Ghana magana da ke gare ni har zuwa ga shugaban kasa Muhammadu su na ga mun ga zo Ghana jirgi uku ta tare shi ne zai yi da take tsayin ya ai al'umma ne zai kula tsayin ya ya dauko jirgi uku da yau da shi Ghana ne gare ni ga jiwa na gari haka da yake yi na kasa na ba ta kudin kasa haka yayi amma akwai Allah assalamu alaikum Assalamu alaikum mai magana baban yiri shi karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya da Allah biya ku yi ka sako na ga dukkan matasan mu na jihar Bauchi kamar yadda muka zaɓa shugaban kasa lafiya ta hayaniya ba komai Allah ya sa ni wannan zaɓe na gwamnati da ƴan majalisu lafiya sai kowa ya san cancantar da ya ya kamata ya zaɓa ka zaɓi ne sanka da kuma wanda yake sanka da wanda yake so ya maka aiki ka zaɓi cikka zaɓi wanda yake so ya maka aiki a jihar Bauchi da ɗan sanata da sanata da gwamnati ka zaɓi daidai wanda yake so ya maka aiki
Malalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
Wani alƙalin kotun tarayya ya yanke tsohon shugaban kwamitin yakin neman zaben shugaba Donald Trump Paul Manafort hukuncin zaman gidan yari na tsawon watanni 47 kan kin biyan haraji da kuma yaudarar banki. Hukuncin yayi kasa sosai da shekaru 19 zuwa 21 da masu gabatar da ƙara suka nema a yanke masa. Wanda da an aiwatar mai yiwuwa Manafort ɗan shekaru 69 da haihuwa ya ƙara sauran rayuwarsa a gidan yari. A karo na biyu cikin watanni da dama a jiya Alhamis Majalisar Wakilan Amurka ta yi Allah wadai da kowane irin nau'in kalaman nuna kiyayya a wani ƙoƙari da 'yan majalisar 'yan jam'iyyar Democrat ke yi na kawo ƙarshen takaddama da ake yi kan kalaman da ɗaya daga cikin mambobinta ta yi da ake ganin na nuna ƙiyayya ne ga Yahudawa. Kusan dukkan 'yan majalisar sun amince da ƙudurin da ƙuri'a 427 da aka jefa kodayake ba su ambaci sunan sabuwar 'yan majalisar Ilham Umar ba 'yar jam'iyyar Democrat daga jihar Minnesota. Kwamandan sojojin Amurka a nahiyar Afirka ya nuna shakkunsa kan ko ma'aikatar tsaro ta Pentagon za ta aiwatar da tsarinta na rage yawan sojojin da ke nahiyar Afirka da kashi 10 cikin 100 kamar yadda ma'aikatar tsaron ta sanar a shekarar da ta gabata. A cikin watan Nuwamba wasu jami'an ma'aikatar tsaron ta Pentagon suka ce za su rage kusan sojoji 700 daga cikin 7,200 na Amurka da suke a fadin nahiyar zuwa watan Yuni na shekarar 2020. Wasu sanatocin Amurka jiya Alhamis sun aika sakon karfafa gwiwa da goyon baya ga mutanen kasar Venezuela da kuma yin gargadi ga waɗanda suke goyon bayan shugaba Nicolas Maduro bangarorin da duk suke cikin kasar da ke kudancin Amurka wacce ke kokarin rugujewa take kuma idan duniya. Ga waɗanda suke Venezuela yakin da kuke na neman yanci da kuma dawo da demokradiyya wannan yakinmu ne kuma sauran duniya ba za su manta da ku ba a cewar sanata Marco Rubio na jihar Florida wanda ɗan jam'iyyar Republican ne kuma shugaban kwamitin harkokin waje na Majalisar Dattawan Amurka.
To masu haro da aka maka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da misalin ƙarfe 4 na sanya ne yamma agogon Najeriya Nijar kamar da cari za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kada ku manta za ku iya zuwa shafukanmu na intanet domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo wato a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da Solomon Abu ya haɗa shirin sai injiniyanmu Jimmy Cook. Muhammad Lalu ke cewa a wuni lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.